بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 20 غوتان جماد الآخرة wanda shi shekara ta 1439 wanda kuma shine daidai da 8 ga watan 3 shekara ta 2018 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu ne a cikin littafin mai albarka littafin riyadus salihin wallafar babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji amalan darama a wancan sati mun tsaya ne a ƙarshen babun nahi an su'alil imara wa ikhtiyaru tarkil wilayat idza lam yuta'ayyan alayhi aw tada hajatan ilayhi babun da yayi bayani game da hani akan tambayar shugabanci da kuma zaɓin barin shi shugabancin idan bai zama dole ko wajibi akan mutum ba. Ban karanta hadisan da suke cikin babin daga farkon su zuwa ƙarshe, yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon babi, babu haqqi sultani wal qadi wa ghairihima min wulatil umuri ala ittikhadhi wazirin salihin وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم بابن da zamu bayani akan sa shine babin da yake bayani game da kwadaitarwa akan shugabanni wal qadi da kuma alkalai wa ghairihima da wani wadannan min wulatil umuri daga cikin majibinta al'amuran mutane على اتخاذ وزير صالح شريعتنا كدتت da su da jan hankalin su akan siriki sinemi su samu mataimaka nagartattu wa tahdhirihim hayyazu kuma babin zai bayani game da jan hankalin su da tsoratar da su game da min qurana isu'i game da abokan zama wanda suke ba nagarba wal qabul minhum da kuma karbar shawarwarin su wannan bayani wannan babi shine abin da zai mana bayani akan sa insha Allah ta'ala ma'ana idan Allah madaukakin sarki ya kaddara ka zama shugaba a cikin shugabancin jama'a wanda kake jan ragamar harkoki na mutane to dole za ka yi harka da mutane sannan dole za a samu wanda suke kusa da kai daga cikin wanda suke baka shawara ko kuma wanda zaka ba makamai to dole ka samu wanda ya saga maka gaskiya da kuma wanda ya saga maka kishiyar gaskiya to abinda ake so ko da yaushe ya kasance wanda ya saga maka gaskiya kake gani suke dora ka a hanya ma daidaiciya su ya kamata ka rinka jawa kusa da kai kan kuma yadda da maganar su wanda ko duk ka fahimci ga inda ya dosa burin sa shine a gallazawa jama'a ko kuma abinda ba daidai ba to shikenan ko da ba za ka iya korarsa da kusa da kai ba ya kasance ka rataye shi a gefe zai fada ka ji amma kuma ba za ka amfani da maganar sa shine abinda ake bukata qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yace al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al muttaqina wannan aya tana cikin suratul zukhruf aya ta 67 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa al akhillau masoya al akhillau jam'i ne na al khalilu kaga ce al khalilu shine badadi masoyi masoyi na can kololuwa wanda kana son sa san daga shi babu wani so a saman sa sai dai kai kasa shine abin da ake nufi da al khalil shi yasa kamar da ne ishara lokacin da muke karatun ahkamul jana'iz da asba babban malami ibnu qayyim al-jawziya a cikin littafin sa mai suna rubatul muhibbina ya kawo sunayen soyayya kala 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 har wajen kala 50 ba'ana shi balarabe duk abin da yake da kima da daraja a wajen sa to zaka samu sunayen sa suna da yawa a wajen sa duk abin da yake da wata martaba balarabe yake ganin sa gani na girmamawa to zaka samu yana bashi sunaye da yawa yanzu misali dauki zaki zaki dabba ce da balarabe yake kwatanta ta da jarumta da karfi da isa da ji da takama to shi yasa sai yake mata sunaye da yawa hakanan kalli takobi takobi balarabe yana ji da ita kwarai da gaske wajen yaki da kai hari da abin da ya kamata haka to shi yasa takobi sai balarabe ya bashi suna da yawa tun a lokacin jahiliya kalli giya giya abu ne da balarabe yake ya damfara da shi wajen sha da ta'ammuli da shewa da kullun shi ma sai ya bata sunaye da yawa to hakanan soyayya tama balarabe galibi ka dubi waƙoƙin sa na jahiliya da mana a asrul islam din wasu daga ciki zaka samu soyayya ta riga ta yi tasiri a jikin sosai da sosai to ibn al-qayyim al-jawziya a wancan littafi nasa sai da ya kawo sunayen soyayya har guda 50 kuma kowanne ɗaya daga ciki sai da ya ɗauka ya bashi ma'anar sa da inda ya kamata ka amfani da shi to amma dukkan waɗannan sunayen soyayya guda 50 din na can kololuwar su wanda daga shi babu wani shine al-khalil shine lafazin al-khulla ma'ana bada'i kenan shi sa shi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan matsayi na al-khulla din a cikin mutane kaf babu wanda ya same shi ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi matsayi ne na Allah madaukakin sarki shi a wajensa saboda Allah madaukakin sarki ya riki mutane biyu ne gaba daya a cikin halittunsa duka a matsayin khalilai da annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kadai ne khalilan Allah madaukakin sarki واتخذ الله ابراهيم خليلا cikin hadisi kuma ingantacce annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yake cewa inna allaha takhadhani khalilan kama takhadha ibrahima khalila Allah ya rike ni a matsayin badadi masoyin sa na can kololuwa kamar yadda ya rike annabi ibrahim a matsayin badadi shi yasa wannan lokaci nake mana ishara da cewa masu cewa annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi habibullahi wannan kuskure suke ne su ce annabi habibullahi annabi ibrahim khalilullahi annabi musa kalimullahi annabi isa ruhullahi ko shakka babu a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi matsayin sa ya fi karfin matsayin mahabba ka ce annabi ibrahim khalilullahi kuma ka ce masa habibullahi kaga kayo ƙasa kenan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka daga annabi ibrahim a kansa wanda kowa daga cikin ya riga san cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine sama da kowanne annabi da manzo daga cikin manzannin Allah subhanahu wataala shi yasa ku kalla hadisin da aka tambayi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka ce masa wa man ahabba an-nas ilayka wanda mutum ne kafi san sa a cikin mutane gaba ɗaya kaf kun ga sai aka ce man ahabba an-nas waye kafi so da ya tashi waye ce sai ce Abubakar Siddiq kun ga ashe akwai wanda ya fi so a cikin mutane kenan amma matsayin khullafa sai ce law ittakhadhtu min ahadan min ummati khalilan ittakhadhtu Abubakar khalilan da a ce zan riki wani a matsayin khalili mai badadi wanda zan bashi matsayin soyayya irin wannan to da sayyidina Abubakar zan rika ashe kun ga sayyidina Abubakar ya kai matsayin habibi a wajen annabi amma bai kai matsayin mai ba khalili Allah ya sa an fahimta shi yasa mafi yake cewa qad takhallalta maslakar ruhi minni wa bidha summiyal khalilu khalila wai dukkanin jikina jini da tsoka ta sanka ya riga ya shiga ciki yayi na so ya zaga ko ina da ina shi yasa ake ambaton khalilu da khalil to Allah madaukakin sarki yake ba mu labari cewa al akhilau masoya badadai wanda suka rayu a duniya suna son juna yawma idhin a waccan rana ta kiyama ba'aduhum li ba'din aduwun sashin su zai kasance makiya dan adawa ga sashi illal muttaqina sai waɗanda suka gina soyayyar su akan tsoron Allah madaukakin sarki ina fatan fahimta wato abinda sai na tsani ba na tashin fada shine dan ku fahimci muhimmancin ita kalmar al-khulla din ma'ana soyayyar to duk irin wannan soyayyar da yadda wani yake jin wani a jikinsa amma matakar wannan soyayya an tsora ta ne a neman duniya ko abin da ba Allah madaukakin sarki ya shiga ciki ba to ran tashin kiyama za su zamto ɗan adawa ga juna wannan yana tsine wannan albarka wannan yana zagin wannan wannan yana cewa inna ma ban san ka ba kamar yadda sai suka nuna wayma alqiyamati yakfuru ba'dhum bi ba'd wa yal'anu ba'dhum ba'd wa ma'awahum an-nar haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ran tashin kiyama sashin su zai kafirce wa sashi sashin su zai tsine wa sashi wancan zai tsinga tsine wannan albarka wannan ma zai ringa tsine wannan albarka bayan a duniya ga sai yanzu muna kallon suna yawo suna tafiya ko doshe suna tare idan wannan baya nan wannan baya jin dadi idan wancan ma baya nan wannan baya jin dadi to amma kash sai dai soyayya sai da aka dora ta akan wani abu ba akan Allah madaukakin sarki ba to shi sai tashin kiyama sai abin kuma ya juye zama adawa har dai zai kalle ɗaya ce ya laitani baini wa bainaka bu'dal mashriqain fa bi'sal qarin ya kai tuna ina ma tsakani na da kai a duniya tsakanin mahudaran nace da mafadar rana kai kana can gabas ni kuma ina yamma ban taba sanin ka ba tirda aboki irin ka tirda aboki irin ka dai zai ga dai haka to kaga masoya ma kenan wanda suka rayu akan san junan su to ya kuma kai da wani shugaba ya dauko ka domin ka bashi shawara ko ka zama taimakin sa ka dora shi akan keken bira kake bashi shawara wanda ba su dace ba ya hawo ya zauna kuma ya cuci mutane akan wannan shawara ran tashin kiyama ya takura ta kasance kenan ina fata an fahimci wajhul istidlal din ko ma'ana fuskar da kake iya kafa dalilai tsakanin ayar da kuma babin da malamin ya kafa hujja kai ma'ana dukkanin wanda yake wani waziri ko wani mataimaki ko wani PA ko wani SA ga wani shugaba ya dauke shi ya amince da shi din ya bashi shawara ke sai yake bashi shawara akan abin da bai dace ba to ran tashin kiyama abin da za su yi kenan wannan zai tsine wannan albarka wannan zai zagi wannan wannan zai tsine wannan albarka Allah kiya hadisi da farko a cikin wannan babi an abi sa'id wa abi hurairata radiyallahu anhuma wannan hadisi an karbo shi ne daga abi sa'id al-khudri da kuma sahabi Abu Huraira dukkanin su yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace ma ba'atha Allahu nabiyan Allah madaukakin sarki bai taba turo wani annabi ba daga cikin annabawan da Allah ya aiko walastakhlafa min khalifatin Allah madaukakin sarki bai taba halifantar da wani halifa ba halifa dama shine wanda ya mai gurbin wani ma'ana idan wani yazo ya tafi to wanda ya mai gurbin sa shine ake kiran sa halifa ina fatan fahimta shi sai Allah madaukakin sarki ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya mamayi a doran kasa saboda haka Allah madaukakin sarki bai taba mai bai taba sanya wani khalifa a doran kasa a matsayin shugaba ba illa kanat lahu bitanatani sai wannan shugaban ko wannan khalifan ya kasance na da masu ba shi shawara kala biyu ɗan shawara kala biyu bitanatun masu ba da shawara na farko ta'amuruhu bil ma'rufi wanda zasu rinka umartar sa da kyakkyawa wata hubbuhu alaihi kuma suna zabarar da shi suna kwadaitar da shi akan wannan kyakkyawan da suka umarce shi akai za su ce masa ya shugabawa ne ya mai girmawa ne mutanen waje kaza ko mutanen gari kaza ko mutanen unguwa kaza suna cikin wani hali ba su da wutar lantarki ko kuma ajujuwan su sun lalace ko ba su da ruwan sha ko ba su da wani abu da ake bukata na more rayuwa ko kuma ba su da islamiyyar da yaran suke zuwa su karatu alqur'ani za su ga masa abin da ya dace a wasu sannan kuma idan sun ga masa ba shiru za su ba za su rinka kokarin zabarar da shi suna tuna masa suna kai shi har sai yayi kokari yayi wannan abin sannan hankalin su zai kwanta to kowanne shugaba a cikin shugabanni yana da irin wannan wa bitanatu sannan kuma yaka samu su masu ba da shawara na wani shugaban ta'amuruhu bisharri kashi na biyu kenan su kuma suna umartar sa da sharri wa taqubbuhu alaihi kuma suna zabarar da shi suna kwadaitar da shi akan aikata wannan sharri sai manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace wal ma'sumu sararre kararre man asamahu Allah man asama Allah shine wanda Allah ya tsare kawai ba'ana babu wani tsararre da zai fita daga cikin wannan tarkon na masu bada shawara sai wanda Allah madaukakin sarki ya riga ya tsare shi. Ku duba, Allah madaukakin sarki ya ce duk wani annabi daga cikin annabawan Allah fa da duk wani shugaba daga cikin shugaba, kun ga kalmar ma ba afdallahu min nabiyyin annabi kenan ko manzo, walastakhlafa min khalifatin shugaba kenan daga cikin shugabanni. To tunda annabi annabawa daga cikin annaban Allah, Allah madaukakin sarki na sanya musu masu bada shawara iri guda biyu. Idan ka duba majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gefe ga su sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, ga su Umar al-Faruq radiyallahu anhu, ga su Uthman Dhunnurayn radiyallahu anhu, ga su Ali bin Abi Talib da sauran manya-manyan sahabbai radiyallahu anhum ajma'ina, dukkanin su za ku ga mutanen kirki ne wanda idan wata shawara ta tashi suna kokari su bawa Annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi nagartacciyar shawara. Gefe kuma akwai mudafikai su mai majalisar ne, irin su Abdullah bin Ubay bin Salul da shi da tawagarsa, su ma suna tare da waɗannan sahabbai wanda su ma kuma suna zama tare da Annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi. To kun ga hatta annaban Allah suna da masu ba su shawara wanda suke kusa da su kala biyu, wanda su gaya musu gaskiya ga abin da ya dace a yi, da kuma wanda su gaya musu abin da ba daidai ba. Ko an kawo wata shawara ko da ba za a ɗauka ba, za su faɗa abin da yake ba daidai ba, za su faɗa abin da idan aka bi shi cutarwa ne ga wasu, saboda su akwai masala a cikin wannan. To wannan fa annabawa kenan daga cikin annabawan Allah, kuma ga magarin mutane. Shi sa duk shugaba, kowanne irin shugaba ne, za ka samu yana da masu ba shawara kala biyu ne. Akwai mutanen kirki wanda galibi a rayuwar mutum yanzu ba su fiye yin tasiri ga wajen shugabanni ba. Don mutumin da yake mutumin kirki ne, duk abin da yake so a yi gaskiya ne, za ka samu ba shi da fada ta kusa ga shugaban da yake shugabanci a wannan lokacin. Ba ɗan fada ba ne, ɗan gefe ne dai, idan ya zo ana hira zai sa baki ko abin da ya kamata ka, amma ko ya faɗa ba za ka karɓa ba. Amma galibi wanda suka iya gulma, suka iya munafunci, suka iya tsugudidi, to waɗannan su ne za ka ga na kusa ake jawo su, su ake ba kowace irin dama su faɗa a ji, su haɗa wancan, su sa a kori wancan, su sa a kulla wancan, haka shi ne abin da ke faruwa. To ba ma shugabanni ba, kalli wanda Allah madaukakin sarki ya bawa dukiya ko kuma hannu da shuni, za ka ga su ma suna da irin wannan. Saboda galibi shugabanni ba su fiye mubarasa da mutane yadda ya su ga duk abin da ke faruwa ba. Galibi akwai shugaban ma da hatta jarida, saboda kullun safiya ka'ida ne kowane shugaba za a so jaridu kala-kala, da waccan da wannan da wannan a zo a kawo masa ajiye masa ya ɗau wannan karanta. Shi galibi ta jarida yake sani me yake faruwa a gari, ai can ga abin da aka ce, nan ga abin da aka ce, ga an da aka yi kristiyanci ɗinsa, can ga abin da aka ce haka. To akwai shugabannin da hatta jaridar da za a kawo musu ba irin wacce kuke karantawa ba ce a gari, ma'ana idan aka buga jarida sai an ɗauka an yi editing ɗinta, duk abin da aka zai ɓata shugaba rai sai an cire shi an sa wani abin da daban mai kyau, sannan sai a kawo aje masa akan tebur ita da ɗauka ya karanta. Wallahi kuwa, to ta yaya za a yi san abin da ake ciki? Babu. Kuma waye wannan abubuwan? Wancan bitana ɗin ne, bitana ta su'in ɗin can su ne munanan masu ba da shawara. To haka ka kalli ko da mutum masu hannu da shuni, akwai wanda za ka ga su ba su da wani business da wannan mai kuɗin, su ba kayan sayarwa suke kawo masa ba, ba wani kasuwanci suke da shi ba komai ba, amma kullum za a wanka da yamma a je fadan mai kuɗi a zauna, babu abin da suke masa. Babban abin da suke masa kawai dillancin labarai suke masa, labaran kuma mai kyau ba, a masa tsugudidi a ce wani ba wani mai kuɗi irin ka ya yi abu kaza, wani ya zage ka, wani baya son ka, wani ba shi ne kawai kullum abin da suke kenan. Idan za su ba ɗauki naira 500 ko 1000 ko 2000 a ba su shi kenan, su tafi sun gama cin kasuwarsu suna nan. Wallahi wasu kuma ga wanda suke ƙoƙarin faɗa gaskiya ga wajen mai hannu da shuni, za ga su kuma ba sa samun shiga galibi, saboda galibi duk mutumin da yake da iko yake da izza, galibi ba ya so a gaya masa gaskiya kai tsaye. Idan za ka kalli idan sa gaya masa gaskiya, to ba za ku shirya ba. Mutumin da yake da iko galibi shi abin da yake so, idan ya ce gabas to kai ma kai gabas, in ya ce kudu ka ce kai ma kai kudu, amma in ya ce gabas ka ce ai ina gani Allah ji abin da ya dace a ɗan yamma ko ai kudu, to za ku ɓata, za ku ɓata. Su kuma irin wannan za ka ga su ne ake cewa ko da farin abin ya gani ya ce baki ne, ya ce kwarai da gaske baki ne ma wulik, to irinsu, to irinsu su aka fi son zama da su. To Annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, nan abin da yake kwaɗaitar da mu kenan. Kowanne mutumin da Allah ya ba shi mulki Allah ya bashi dama, ya bashi iko a nisa a hirdinsa, ya lura kwarai da gaske dole ɗin mutane guda bisa nan tattare da shi, masu ba da shawara nagartacciya mutanen Allah wanda su so suke ayi aikin alkhairi, da kuma masu ba da shawara mummunar shawara su suke a fandari, suna nan wallahi duk wani mai iko haka yake suna nan tattare da shi. To dole ne ka lura ka ga su a kusa da kai, su suke gaya min gaskiya kara jawo su, su suke ƙoƙarin dora ni akan abin da ba daidai ba, yi nesa da su, shine abin da ya kamata. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace babu wanda babu wani tsararre kararre sai wanda kawai Allah ya kare. Wannan hadisi rahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin as-sahih nasa. Hadisi nabi wa anna Aisha ta radiyallahu anha qalat, an karbo daga uwar mu'minai nana Aisha yarda Allah ta kara tabbata a gare ta, tace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, yace idza arada Allah bil amiri khairan, idan Allah subhanahu wata'ala yayi nufin alkhairi ga wani shugaba, ja'ala lahu wazira sidqin, sai sanya masa wani mai bashi shawara na gaskiya, mai gaskiya wanda zai rinka gaya masa ita kuma. In nasiya zakkarahu, idan shugaban nan ya manta sai ya tunatar da shi abin da ya kamata, idan alkhairi ya manta to sai a faɗakar da shi a tunatar da shi. Wa in zakara a'anahu, idan kuma ya tuna sai ya taimaka masa wajen aikin alkhairi. To duk wanda kaga Allah madaukakin sarki ya bashi irin wannan, Allah yana nufin sa da alkhairi. Wa idza arada bihi ghayra dhalika, idan kuma Allah yana nufin kishiyar hakan ga shugaba, ma'ana Allah yana nufin sharri ga wani shugaba, ja'ala lahu wazira su'in, sai Allah sanya masa mataimaki wanda ba nagartacce ba, mummunan mataimaki, mutumin banza. In nasiya, idan shugaban nan zai wani aikin alkhairi ya manta, lam yuzakkiruhu, ba fa zai tunatar da shi ba, aje a tashi dama abin da yake bukata kenan, duk abin da wani alkhairi zai kwarara ya tafi ga wasu to shi ba ya san sa. Wa in zakara, idan kuma ya tuna aikin alkhairi da yake so yayi, lam yu'inhu, ba zai taimake shi ba, sai ya riga kokarin sage masa gwiwa, ai abin nan tunda an yi a can ranka ya dade a hakura haka, mana an yi wadancan kaga wadancan ma kwanakin ba aka je aka yi musu, to wanda mai zai yana dan huta, an yi so an dauka nabi sai yana shin alkhairi gaba daya. Na farko ba shi yasa shi aikin ba, na biyu bai kuma taimaka masa ya aikin ba, kun ga mummunan aboki kenan. Wato wannan shine abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi mana misali a wani hadisi ingantacce a matsayin dalisu su mummunan abokin zama kenan. Shi mummunan abokin zama kanafikin alkhair, kamar mai yin zage-zage a abin nan, ya suna wajen makera ko makera, mai yin zage-zage shi mai yin zage-zage, mutumin da ya je makera ya zauna, na farko dai ko ka samu wani mara kyau, warin makera warin wuta ba shi da kyau, ga kauri ya turnike kai, turnike kayanka, ko kuma ka dan samu rabanka wuta ta danyi tsalle ta bata ma kaya, ko kuma ta kona ma kaya, to shine abin da ya ka samu. Shi kuma a kyakkyawan abokin zama sai annabi ya kwatanta shi da mai sai da turare. Na farko mai sai da turare, idan kana tare da shi ko da bai baka turarensa ba, za ka samu mai kanshin turaren yana tashi, za ka ji daɗi a ranka, rinka ji ga kanshi yana tashi, saboda ɗan adam mutum ɗan adam yana son abu mai kanshi, kamar yadda kuma ba ya son abu mai wari. Sannan kuma idan ya gana ma sai ya ɗauka ya baka ya ce gashi, sai ka shafa nan ma sai ka ji daɗi. Ma'ana idan ka manta wani aikin alkhairi sai ya tunatar da kai, idan kuma za ka yi sai ya taimaka maka, to wannan shine abokin da ya kamata ka zauna da shi. Shi kuma wancan ba zai tunatar da kai ke wani aikin alkhairi ba, idan za ka kuma sai ya sage ma gwiwa. To duk mutanen da kake tare da su a duniya kaf, ka kalle su, idan yana da irin waccan siffar ta farko ta mutumin kirki, to ka ƙara jawo shi kusa da kai, ƙara maƙalƙale masa ya zama abokinka. Idan kuma irin waccan siffar ce da shi, wallahi tun warkewa kanka ƙiyamar laili da tana har ka rabu da shi, dan ko shakka babu zai cilla ka wuta ne, wuta zai kai ka kwarai da gaske. Saboda haka irin waɗannan abubuwan suna da muhimmanci kwarai da gaske, saboda shi aboki yana da tasiri a rayuwar mutum, abokin zama yana da tasiri a rayuwar mutum. Kuma abin da nake so mu fahimta shine mutumin kirki bai fiye jan mutumin banza ba, kamar yadda mutumin banza fiye jan mutumin kirki. Yanzu kai in kai nagartacce ne kana tare da mutumin da yake ba nagartacce ba, to zaka ga maybe idan kai baka ja shi ba shi zai zaka zaka samu abokan banza sun za abokan kirki guda 10 yayin da abokin kirki bai ja abokan banza guda 2 ba ba haka bane haka ne abin da yake faruwa kenan to shi sa tun farko ya kasance ka samu wanda yake zai taimaka maka wajen yin alkhairi wanda zai ƙara ƙarfafa maka guya wanda zai rinka yi maka wanda za ku rinka yi tare da shi sai ka danfare masa ya zama abokinka amma wallahi abokiya da tasiri kwarai da gaske a rayuwar dan adam kuma yana kai mutum ya baro shi wanda a ranar tashin kiyama irin mutumin da suka fara abota a duniya ya ga wannan ba mutumin kirki bane ya kwace ya koma wajen mutanen kirki ranar tashin kiyama idan ya leƙa wuta zai gan shi qala hal antum muttali'una fattala fara'ahu fi sawa'il jahim idan ya leƙa wuta kawai sai ya ga wancan abokin nasa wanda da yake jin shi yake so yake shi wuta duk inda ake wani aikin maza nake so ya kai shi kawai sai ya ga shi a tsakiyar wuta haka Allah ce fi sawa'il jahim fattala fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya ce qala in kitta qala tallahi in kitta la turdi sai wallahi saura kirs ni ma ka gangarar da ni ne shiga cikin inda kake ciki yanzu walaula ni'matu rabbi la kuntu minal mudhallin da ba dan ni'imar Allah ma dukan sarki a kaina ba da Allah ya taimake ni na fizge ta karfin tsiya na jana'i da mutanen kirki da turmina tare yanzu wallahi abin da zai faru kin tsakiyar wuta mutun zai hango shi to shi yasa tun yanzu tun dare bai mana ba tun da ragowar rana kai kokari ka kwace ka tafi wajen mutanen kirki ka bar mutanen manzo wallahi shine babban mafita Allah ma dukan sarki ya samu dace wannan hadisi rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid ala sharti Muslim Abu Dawud ya rawaito shi da isnadi wanda yake mai kyau akan sharadin sayyi Muslim akan sharadin Muslim wannan hadisi ne ingantacce Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin sahih Abi Dawud yanzu nawa ne zaka samu mutanen kirki shugabanni mutanen kirki bayan Allah nagartattu to amma sai kaga sun samu masu ba su shawara munana sai kaga sun kasa yin tasiri sun kasa yin tasiri sun ka aikin da ya kamata a ce sun yi sun kasa me yasa waɗannan shugabannin sun taimaka wajen hana su wancan aikin babi na gaba wanda shine babi na ƙarshe a cikin kitab al-ma'murat babun nahyi an tawalliyat al-imarat wal-qada wa ghayrihima min al-wilayat liman sa'alaha aw harasa 'alayha fa'arada biha babin da zai bayani game da hani akan ba da shugabanci jibintar da al'amarin mutane ko kuma ba da alƙalanci wa ghairi ma da wasunsu daga cikin shugabancin da yake ya shafi mutane kai tsaye min al-wilayati daga cikin shugabance liman sa'alaha ga wanda ya roka aw harasa 'alayha ko kuma mutumin da yake kwadayin abin ko da bai fito kai tsaye ya roka da bakinsa ba to aikin sa lisanu halihi yana nuna cewa wannan babu abin da yake bukata a rayuwarsa kamar mulkin nan bai fito ya ce yana so ba to amma duk kaiwa da kuma wasa mutane za su fahimci cewa wannan mulki da shugabanci yake so to duk wanda aka fahimci irin wannan abin shugabanci yake so annabi tsira da aminci su kada tabbata a gare shi jikan a bashi fa araba biha ya rinka bijirar da kansa zuwa ga shugabancin nan a bashi to ba a bashi shugabanci irin wannan an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala an karbo daga sabi abu musa al-ash'ari yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam na shiga wajen annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ana wa rajulan min bani ammi ni da wasu mutane guda biyu daga cikin ƴaƴan baffana fa qala ahaduhuma sai ɗaya daga cikin waɗannan ƴaƴaye na baffansa suka ce yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amirna ala ba'd ma wallaka Allah azza wa jalla ka bamu wani shugabanci daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya baka na shugabanci ma'ana ka dan dora ma dan wata kujera ka dan bamu wani commissioner ko wani mai bada shawara ko wani makami da na musamman ko kuma idan asirta ce ta gargajiya ka bamu wani hakimi ko wani dagaci ko mutumin unguwa ka bamu dai wata kujera wanda mu za mu dan kurdi roman demokradiya akanta abinda suke roko kina wa qala al-akharu mithla zalika dan tunda su su bi ne shi ma ɗayan sai ya fadi irin abin da wannan dan uwan nasu ya fada yace ya manzon Allah ka ba mu dan wani abu daga cikin mulki daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya baka na mulki fa qala sai manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace inna haqiqa mu su manzon Allah wallahi manzon Allah ya rantsuwa da Allah ce na rantsa da Allah la nuwalli hadha al'amala ba ma jibantar da wannan aiki na shugabanci ahadan ga wani sa'alahu da ya tambaye shi duk mutumin da yazo ya tambaya cin bashi to wallahi ba zan bashi ba sai da annabi ya rantsuwa a cikin maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu bukatar sai ya rantsuwa mai dalili saboda kamar da ku sani shine sadiqul masduq shine sadiqul masduq maganar sa bukatar ya rantsuwa to amma yakan yi rantsuwa ne domin karfafa maganar da yake so a lokacin ya gaya musu cewa wallahi ba ma ba da wannan al'amari na shugabanci ga duk wanda ya zo tambaya cewa ba shi dan mun san akwai wani abu da yasa ya zo tambaya yana da wata bukata ta musamman aw ahadan harasa alaihi ba ma wanda ya tambaya ba kadai ko wanda maga yana da kwadayinsa yana da kwadayi akan mulki shi bai fito kai tsaye ce a ba shi ba to amma shige da fice yake tayye nan ya shiga nan ya fito duk abin da yake bukata kenan to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ya ce shi ma ba zai samu kaso daga cikin abin da ya kamata a samu na mulki ba muttafaqan alaihi wannan hadisi bukhari da muslim maka rawaito wannan hadisi kai tsaye zaku ga hadisin da muka gabatar a satin da ya wuce shi zaku dauka ku sa shi domin ya kara muku bayani hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yake cewa da ɗaya daga cikin sabai la tasalil imara kada ka tambayi shugabanci fa innaka in utitaha an mas'alat an ghairi mas'alatin u'inta alaiha idan aka baka shugabanci ba tare da ka tambaya ba to sai Allah madaukakin sarki ya taimaka maka akan shugabanci sai ya jibuta al'amuranka sai ya sa maka hannu akan shugabanci sai komai naka su rinka tafiya yadda ya kamata wa in utitaha an mas'alatin amma idan aka baka shugabanci akan tambaya kai nema kai sai annabi ya ce me wakilta ilai ko wakilta ilaiha sai a jingina ka a tura ka zuwa ga shugabanci ma'ana ka je kai da kanka ba ruwan Allah a cikin shugabancinka kaga duk mutumin ku da Allah madaukakin sarki ya zara hannunsa daga cikin shugabancin sa wannan ina zai je babu inda zai je ya lalace ya balbalce wannan shugabancin nasa babu inda zai kai kuma duk abin da zai na kirki kamar yadda na faɗa sai ga mutane sun ce kash da ma bai ba bai dace ba haka babu abin da zai bi kyau to shi sa shi shugabanci babban abin da zai taimaka maka wajen shugabanci ka bari mutane su ga dacewarka ka bari mutane su ga nagartarka ka bari mutane su ga adalcinka su dauko ka su baka abin da ya kamata kenan yanzu irin shugabancin da muke ciki shugabanci ne da dole sai mutum ya fito ya nema sannan kuma a ji a jefa ƙuri'a dole ne to irin wannan shi ma har ya kamata mutum ya nema a abin da ya kamata shine a cikin mutanen da kake tattare da su waɗanda suke nagartattu ne masu gaskiya ne babu san zuciya cikin al'amuransu su ya kamata a ce sun ga dacewarka su zabe ka ma'ana su zabo ka su ce zo kai mana shugabanci abu kaza shugaban karamar hukuma ne wani maka ga yafi dacewa abin da ya kamata kin mutanen kirki fa ba kawai mutanen su shiga radio su ce wani ya fito ba saboda shi wannan wanda ya fito din shi ya ba su kuɗi su je su shiga radio su ce shi ne ya dace ba haka ba a'a mutane wanda an san ba su da san zuciya masu gaskiya ne suna kokarin kamanta adalci a cikin al'amarsu ne da kullun da mu'amalarsu da mutane to sai su hadu sai su ga a matsayin local government yanzu muna bukatar abu kaza lafiya ta lalace shugabancin kaza ya lalace kaza ya lalace yanzu ga zabi ya kusa yan siyasa suna ta kaiwa da komowa me zai hana mu fito da wani dan mun ga wani mutumin kirki ne ba shugaba bane yanzu amma na taimako a bangaren ilimi a waje kaza bangaren lafiya taimaka a waje kaza bangaren kaza zai iya mu je mu same shi to la kwadannan dattawan manyan mutane sai su je da yawun mutane ce to ga abinda maka yanke kuma kai muke so ka fito ce ai wallahi shi bai dace ba ce ai mun san baka dace din ba kai mu ne muka ga dacewar ta kuma ka ce ka zo kai abinda ya kamata a ran aikin to amma yanzu ka ga duk mutumin da ya ga wani abu nasa ya dan fada ko jarin sa ya dan kare ko abinda ya kamata kawai sai ga me yake nema yanzu ya samu siyasa dan shine kana zama shi ganin jarin ka ya dawo saboda kai je ranto kudi a waje kaza a ranto kudi a waje kaza a zo a tattara a zo a yi campaign yana samu shi kenan yanzu ma lokacin da ya ci mulki kada ka tunanin aikin ka zai fara yi wancan kudin da ya ranto wallahi zai ya mai da shi yanzu kai baka cikin baka cikin lissafi karin fari maliyan ka zaranto wallahi abin da yake faruwa ke ku je ku bincika ku gani wannan zaranto maliyan 50 a wajen wani an yi campaign haka maliyan kaza haka ake garanto kudi masu nauyi a zuwa campaign tsakani da Allah abin kirki ne zaka yi mutane abin kirki sai karanto miliyan 50 sai karanto miliyan kaza to ana ka samu wani kudin da aka biya nawa ne albashinka nawa ne alawansa su dinka ana ka samu wani kudin da aka biya to yana hawa kan mulki idan ya zauna yayi hamdala ya ja numfashi ya koma shikenan sai fara tunanin bashin da yake kansa yanzu to duk wani abin da yazo wanda ya kamata a yi muku sai ya tare yanzu bashi yake biya saboda kudin da ya baku ku karba kuma lokacin da ake campaign an zo an sai an tamfara an raba matayen ku an sai shaddoji an baku lokacin zabi an baku naira 2200 za ku je yawon campaign an baku naira kaza da sauransu to wallahi sai ya fanshi idan ya fanshe ya baya biya bashin da ake bansa yanzu yayi fari to kuma yanzu ku zai fara ko kansa ina fatan fahimta saboda haka sai kuma ya dawo ya fara gyara kansa ya fara dan siyan kadorori na ajiya saboda ya san shekara hudu ne kawai idan sai ƙari ya gama saboda sai ya fara siyan gidaje da kadorori da sauransu sai ya tara ya koshi shikenan sannan kuma sai ya dan fara dan siyan babara uku ko biyar a dan fara ba shugaban jam'iyya da sauransu har ai zaba a gama kai ma za mu ganshi bari ka Mauritania biyar tasa bari ka tani zai maka wani aiki to kun ga wannan duk ɗaya ne daga cikin gaskatar magana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ma dora ƙwariya a gurbinta ba ma yin abin da ya dace mu akan kanmu in dai ka san mutum ya dace me sai ya baka kuɗi zaka zabe shi in dai na san ya dace kawai ranar ƙuri'a dauki ƙuri'a ka je ka zabe shi shikenan amma ka ce ba za ka zabe shi ba sai ya baka kuɗi ga wanda ya dace amma saboda yanzu ranar zabe abu yakan iya canza abu yakan iya canzawa ga dan jam'iyya kaza ga dan jam'iyya kaza saboda wani ya fito da kuɗi da yawa wallahi sai a jiya mutane ra'ayi sai zabi wancan wanda bai cancanta ba saboda haka ko da za ka zargi shugabanci da shugabanni kai ma ka fara zargin kanka wace irin gudunmawa ka bayar wajen lalata al'ummarka rashin lafiya rashin asibitoci masu kyau rashin tituna masu kyau rashin ilimi rashin kaza da ake ciki yanzu kai ma wace irin gudunmawa ka bayar wajen tabbatar da shi nawa aka ba ka zabi me aka siya maka duk kai maka tumi kanka kuma wallahi kai ma sai Allah ya tume ka sai ya tambaye ka kana da gudunmawa Allah ya samu dace saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dukkanin wanda ya tambaya ko kuma ga ya kwadayi to ba za mu bashi ba wannan hadisi muttafaqan alaihi bukhari da muslim suka rawaito kitabul adab yanzu mun fita daga cikin kitabul ma'murat tun daga farkon littafin muke ta karanta kitabul ma'murat sai yanzu muka gama sai yanzu aka shiga kitabi da bi shine kitabul adabi littafin da zai bayani game da ladabba aka ce ladabi shine wata dabi'a daga cikin dabi'u na musulunci da ake so mutun ya dabi'anta da ita to idan mutun yana dabi'u kyawawa gaskiya nagarta sakin fuska da sauran abubuwa masu kyau sai a ce wane mai ladabi ne to addinin musulunci ya tsara kowanne aiki daga cikin ayyukan addini da na mu'amala akwai ladabi akwai ladaban sallah akwai ladaban azumi akwai ladaban shiga kasuwa akwai ladaban shiga gida akwai ladaban kwanciya bacci akwai ladaban aure komai akwai ladabi a kansa to wannan shine malam ya kulla kitabi guda zai ta kawo mana su ladaban kaza haka zai kawo mana su har zuwa inda kuma Allah madaukan sarki ya sare masa ya kawo to babu ne farko da ya dauka zai mana bayani a kansa shine babul haya'i babin da zai bayani akan kunya wa fadlihi da kuma falalar ita kunya din wal hafz ala takhalluq bihi da kuma kwadaitarwa akan mutun ya dabi'antu da siffa ta kunya abu ne mai kyau kunya shine a kai ji nauyin mutane su ganka akan abin da bai dace ba sannan kuma ka ji nauyin Allah madaukakin sarki ya ganka akan abin da ya haramta wannan shine abin da ake kira kunya duk abin da bai dace mutane su ganka akan sa ba to sai ka guje shi sannan kuma duk abin da Allah ya haramta to sai ka guje saboda me Allah madaukakin sarki kada ya ganka kana yin wannan abin da bai dace ba sai ka ji kunyar Allah madaukakin sarki akan sa kunya siffa ce da addinin musulunci yake buƙatar kowanne musulmi ya dabi'anta da ita dan siffa ce da take nuna cewa wani mai imani ne ko kuma wani yana da raunin imani kunya imani ce rashin kunya nakasa ce tawaya ce ta imani shi yasa dan mutumin da bashi da kunya to a fakaice kamar abin da yake cewa shine bashi da cikakken imani Allah kyauta hadisi na farko an ibn Umar radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullahi dan Umar yarda Allah ta kara tabbata a gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi marra ala rajulin min al ansari ya wuce ta wajen wani mutum daga cikin mutanen Madina wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'i shi wannan mutumin yana yi wa dan uwansa wa'azi akan kunya wane ka rinka jin kunya a cikin dabi'unka da halayenka ka rinka jin tsoron Allah da sauransu sai ne masa wa'azi yana jan hankalin sa na fadakar da shi game da kunya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi zuwa yana masa wancan wa'azin sai yace da'hu fa innal haya'a min al iman rabba da shi ai idan ma bai sani ba to kunya tana cikin imani ma'ana kana ce masa wa'azi ya ji ko bai ji ba to ya sani idan ma bai ji ba kunya tana cikin imani muttafaqun alayhi wa hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa an imran bin husayn radiyallahu anhuma qala an karbo daga imran dan husayn yarda Allah ta'ala tabbata a gare su yace qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al haya'u la ya'ti illa bi khairi ita kunya ba ta zuwa sai da alkhairi ma'ana duk inda kaga kunya ta zo to alkhairi ce babu wata kunya da ba alkhairi ba duk abin da kaga kunya ta zaba alkhairi ba to dama asali ba kunya bace muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa fi riwayatin li muslim a cikin riwaya muslim kuma cewa al haya'u kulluhu khairun ko kuma al haya'u khairuhu a khairun kulluhu kunya alkhairi ce dukkaninta au kara ko kuma cewa al haya'u kulluhu khairun ita kunya dukkaninta alkhairi ce saboda babu wata kunya da za a ce wannan kunya ce mai kyau wannan kunya ce mara kyau ita kunya dukkaninta alkhairi ce saboda haka a mutun ya rinka jin kunyar mutane wannan dabi'a ce mai kyau mutun ya ji baya jin kunyar mutane kwata kwata duk abinda mutane suke kyamata shi yaji zai iya shigowa cikin mutane yayi shi to wannan afakaci abinda yake cewa bashi da imani afakaci abinda yake cewa kenan wa an abi hurayta radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga sahabi abu huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace hakika manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yace al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba imani yanki yanki ne har 70 da doriya ko kuma a wata riwayar aw sittu bid'un wa sittuna shu'ba ko kuma yanki 60 da doriya ne ma'ana imani kashi 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 ne ya kai kashi 70 da wani abun ko kuma 60 da wani abun wannan shakka ce daga marwacin hadisin shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abu ya fada ko dai 70 da wani abun ko kuma 60 da wani abun amma shi mai rawaita hadisin ne sai ya shakka shin annabi 60 da wani abun yace ko kuma 70 da wani abun yake to sai ka sarin jayar da guda ɗaya saboda ka sai kawo shi duk guda biyu domin me kiyaye ilimi da amanarsa ina fata an fahimta yawwa fa afdaluha mafi falala daga cikin yanki imani guda 70 da wani abin din nan qawlu la ilaha illallah shine fadin la ilaha illallah shine fadin kalmar shahada so da kalmar shahada ita ce mafi tsadar kalmar da harshe ya taba fada ko kuma zai fada a doren kasa tunda Allah halicci duniya har zuwa yanzu babu kalmar da take kalmar shahada tsada a cikin abin da dan adam yake fada ita ce kalmatu shahada ita ce kalimatul ikhlas ita ce kalimatul tauhid ana kiranta da ita da ita ce mutum zai furta ya shiga addinin musulunci ko da da yayi shekara 100 a cikin kafirci wanda da zai mutu a lokacin insha Allah ta'ala ana mai kyakkyawan zata dan aljanna ne ina fata an fahimta kalmar shahada take da wannan tsada kawai ita ce ko mutum zai kafirce mata ko kuma ya ruguza abinda ta kunsa na sharadai ko da yayi shekara 100 a cikin musulunci ya kafarta inda zai mutu a lokacin kuma shikenan wuta wuta da shi direct ita ce wannan kalmar ita ce kalmar da idan mutum ya zo mutuwa Allah madaukakin sarki ya datar da shi ya furta ta to shikenan Allah madaukakin sarki zai sa shi aljanna man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala aljannata haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fada wanda ƙarshen zancen sa abin da ya fito daga bakin sa na ƙarshe aka ji ya ce la ilaha illallah ya mutu zai shiga aljanna Allah ya ba mu ikon cikawa da ita shi yasa addu'o'in mu nagari kullun karin addu'a Allah ya sa mu cika da kalmar shahada Allah ya sa mu cika shi yasa bawshe yake cewa Allah ya sa mu cika da imani cikawa da imani ai shine cikawa da kalmar shahada ina fatan fahimta yawwa to dukkanin ita wannan kalma ta shahada ita ce kololuwar imani wa adnaha sannan na kasa kasa aka ce adnaha ma'ana daga cikin waɗancan maratibul imani guda 70 da wani abu to na kasa na can kasa imatatul adha ani tariqi shine gusar da kawar da abinda zai cutar da mutane daga kan hanya wannan shi bana cikin imani ina fata an fahimta abin nufi ka zo wucewa sai kaga wata kwalba ta fashe idan mutum ya taka za ta iya ji masa ciwo sai ka dauka sai ka mai da ita gefe inda babu wanda zai iya cin karo da ita wannan aikin da kai sunansa imani kai imani ina fata an fahimta ka zo wucewa sai kaga wani dutse wanda za a iya cin karo da shi sai ka dauke shi ka mai da shi gefe wannan aikin da kai sunansa imani saboda haka duk abin da mutum kasancewa idan wani ya ci karo da shi zai ji masa ciwo ko zai bata masa rai ko zai sosa masa zuciya ka dauke shi dan kai ga wannan abin ya sosa masa zuciya ko kada ya ji masa ciwo kai imani Allah barkan sarki zai baka lada kada kuma ta hadisin da yake shahararre akan harshe da mutum mun san shi wancan mutumi zuwa ya wucewa sai ya ga wani ganyen wani reshen bishiya ya fado hanyar da mutane suke bi su wuce reshen bishiyar nan ya tare shi saboda haka sai samu abin da zai gyara hanyar da shi ya dauke wannan reshen bishiyar sai ya mai da shi gefe ya kasance mutane sun samu hanya mai kyau suna wucewa wannan aikin da ya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ya ganshi a cikin aljanna yana kaiwa da komowa wannan aikin da yake kun ga duk cikin ayyukan da ya na alkhairi a baya babu wanda annabi ya faɗa annabi ya ce mai yawan sallah bane mai yawan azumi mai yawan ziyara mai yawan sadaka duk ba a faɗa ba abin da ya Allah ya masa wannan abin shine mai ya dauke reshen bishiya wanda zai cutar da mutane mai da shi gefe shikenan shi sa daga cikin ayyukan alkhairin ka baka san wanda Allah zai karba ba duk ka gama kaza shi kuma Allah akwai inda yake so kai ka kana yi shikenan sai Allah ya gafarta maka kana mutuwa wannan aikin shi zai kai ka aljanna duk sauran Allah bai karba ba wannan kadai shi Allah ya karba to shi wannan an ce idan ka aikata haka imani ne to ya kuma mutum da shi kuma ya dauko abin da zai cutar da mutane zai aji an fahimta shi an ce idan kai wannan kai imani to shi kuma wannan abin da zai cutar da mutane ya dauko ya zo ya aji a tsakiyar hanya shi kuma yake nan kaga Allah kallaka ka sai da tawayen imani ko baka ci ba shi da shi gaba daya ba mu kalli abin da muke aikatawa yanzu mutum kawai saboda zai yi gini ko abin da ya kamata sai ya je shigo da tifa unguwa ko layi sai a zuba tifa tsakiyar hanya inda mutane suke wucewa wani lokaci ma da daddare sai mutum ya ce da gudu akan babar kawai sai ji shi a saman yashi ba haka ke baruwa ba wallahi sai Allah ya kama ka kokko mutum ya ji haka so kawai sai ya fito da ƙasa da tare mutane hanya daddare mutum ba dan ungo bane ya zo wuta kawai sai ji shi a ƙasa ya fada ya gulle abin da ke faruwa ba kenan mutum ya je so ya samu bulo da yawa sai a zo aje a gefa inda mutane suke wucewa ko zuwa kai kai parking a hanyar mutane ka kudanta mutane wallahi ka aje mutane kazanta a gefen hanya kuma sai Allah ya tube ka mutum ya zo wucewa sai kaki katotin kaki sai tofar a tsakiyar hanya ga kasa nan ba zai sa kasa ya rufe ba sai ya tafi wani ya zo wucewa kawai sai kalla sai kawai da kansa sai har ran sai baci wannan ran sai inda ya baci sai Allah ya kama ka wallahi sai Allah ya tume ka sai Allah ya kama ka da abubuwa irin wannan wanda muke gaba ɗaya na rashin kyautawa na rashin kyautawa da mutum kawai ya ji yayi fito da sharar gidansa da sauransa sai zo kan hanya kawai sai zubi ba ruwansa mutum ya share kwata sai fito ita kan hanya wannan wani zai cutu ba ruwansa shi ka rinka dubo mutane maslahar da kai ma kake dubowa kanka idan ka zo wucewa kaga abin da yake babu dadi to kada kai irin wannan abin dan kai ma warka da zo ya ji babu dadi abin da ya kamata ke duk irin wannan kanana abubuwan muna rena su za su jefa mutum inda wallahi ba zai iya fitowa ba ka cutar da mutane da wannan ya wuce yayi Allah isa wannan daga cikin mutanen da suke wucewa wanda yayi Allah isa akwai mutumin da idan yayi addu'a wallahi Allah ba ya jiyo da ita yana cewa Allah isa shikenan wallahi sai kaga bala'i a cikin rayuwarka tun a duniya kama ga lahira daga cikin mutane akwai wanda idan ya daga hannu yayin addu'a wallahi Allah bai zo masa da addu'a suna nan da yawa haka annabi yace law aqsama ala Allah la abarahu suna nan da yawa da zai rantsuwa Allah madaukakin sarki ce Allah wallahi sai kai abu kaza wallahi sai Allah yayi yanzu ba lokacin zafi muke ba inda ba lokacin damana bane a yanzu inda zai ce ya ubangiji yau sai an yi ruwa wallahi sai an yi ruwan nan haka Allah madaukakin sarki ya bashi irin wannan girman da falala ya zo wucewa ce maka Allah ya isa ta za a baka Allah ya isa a rayuwarka ba gaba daya a neman kudinka wallahi sai kaga Allah ya isa a zamanka da iyalinka sai kaga Allah ya isa komai naka kasuwancinka komai naka sai kaga Allah ya isa sa to duk abin da ka san zai jawo maka Allah ya isan wani yi kokari ka guje shi cutarwa ne bai kamata ba annabi tsira da abinci su kara tabbata a gare shi yace wal haya'u shu'batun min al iman kunya wani yanki ne daga imani ma'ana imani idan ma kalli imani ya kunshi abubuwa da dama akwai fadi da baki akwai kudircewa da zuciya akwai kuma me akwai kuma aiki daga kai duk imani ne shi zama malami suke cewa al imanu i'tiqadun bil jinan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan kudircewa ne da zuciya sannan kuma sai baki ya furta sannan sai aiki aikata duk suna shiga cikin musamman iman shi sa imani yana karuwa yana raguwa imaninka zai iya karuwa ya habaka kamar da imanin kuma zai ja baya can kasa kamar yadda kasan fitilar kwaita kusa mutuwa kana jin ta kusa karewa ya take yi to imanin mutum yana low sosai da sosai me yake jawo habaka imani shine aikin alkhairi imani yana habaka da ayyukan alkhairi yana kuma kasa da me da sabo duk lokacin da mutum yake sabo yake saba Allah to imanin sa raguwa yake lokacin kuma da kai aikin alkhairi imanin ka me yake da duwa yake hawa yake saboda haka ayyukan alkhairi su suke jawo mutum me karuwar imani to ita ma kunya ɗaya ne daga cikin dabi'un da suke imani shi sa mutum kamar yadda aka zo suna cewa ai sai ka ji musamman matasa sai mutum ya ce ai ni da gani ka san ba ni da kunya wai so yake ya nuna shi fa ya ne ba wanda yake shakka daga gani ka san ba ni da kunya to a kamar abin da yake cewa daga gani ka san ba ni da imani abin da yake cewa ke ko bai faɗa da bakinsa ba ya aikata wani aiki yanzu mutum ga babansa ga kanin babansa ga abokin wansa ga yayyinsa ga kanninsa ya to ya kunna ta ba ya to a cikin unguwa yana tafiya yana sha ba wanda yake jin kunya wannan kuma ya faɗa mai yake cewa da mutane ba shi da kunya mutum ya kunna wiwi ya to yana tafiya da ita a hanya yana sha mutum ya to da mace wacce an san ba kanwarsa bace bayansa bace ba sai ta alaka da ita tana tafiya suna hira baya jin kunya kowa a layin su cewa na kai saboda Allah unguwa ta ku to abinda Allah ma yana kallo na sai ya ce tunda Allah ma yana kallon ta da ruwansa da wani kowa ma ya kalle shi ma to wannan a fakaice ko da bai fito ya faɗa ba abinda yake cewa ba shi da imani cikakke so da aka yanzu kunya ta yi karanci kwarai da gaske kunya ta yi karanci daga cikinmu shi sa imaninmu gaba ɗaya to sai Allah madaukakin sarki kuma ya gyara bala ya ce albibu abinda ake nufi da albibu bi kasril ba'i wa yajuzu fathuha za ka yi ba'u ɗin kasara ka ce albibu ya halatta kuma ka yi fata ka ce albabu bi ya halatta a larabci وهو من الثلاثه الى العشره شينه daga 3 zuwa 10 ma'ana da aka ce 60 da doriya ma'ana doriya shine daga 3 zuwa 10 والشعبه abinda ke nufi da ashuba alqitatu walkhaslatu shine yanki na abu walimatatu abinda ke nufi da limatatu shine alizalatu gusar da abu tafiyar da shi waladha abinda ke nufi da aladha ma yu'dhi abinda yake cutarwa ka hajarin kamar dutse kaga dutse akan hanya ka dauke shi wa shaukin ko kaya kaga kaya akan hanya ka dauke ta wa tinin ko tabo ko kasa wa ramadin ko toka wa qadrin ko wani kazanta mutun ya zubar da majina ko yayi bayan gida da sauransu duk wannan bai dace ba yanzu kana cikin tafiya a lungunan mako sai kaga bayan gida ina maka murmushi ga sunan ko ina to duk wanda ya wannan bayan gida duk wanda ya zo ya gani ran sai ba ce wallahi sai Allah ya kama shi Mu ji tsoron Allah. Bayan gida da fitsari abubuwa ne da kowane ɗaya daga cikin mu ya san suna ɗauke da a san dauke da kwayoyin cuta shi sai aka zo ake a killace su a waje guda ko akai can bayan gari ko kuma a killace su a cikin wani daki daki kuma sai a yi rami saboda fitowar sa mutane su rinka shaka ya dai da gaskiya abin da yake yada cututtuka to sai a zo kan hanya setting inda mutane suke wucewa kuma a rinka yi ga fitsari ga ban gida ko ina kuma nan mutane suke wucewa saboda Allah wannan wani irin abu ne bai dace ba wannan munkari ne dole ne mu kaure shi duk masu wannan su tsoron Allah su daina ba daidai bane duk wanda ya gani ko bai ci maka Allah isa ba wallahi sai Allah ya saka masa wannan cutar da take tasowa ta dake shi da sauran sai Allah ya saka masa ba daidai bane Allah shirye da mu wa nahu zalika malai shi da muka mantan wadannan hadisi na karshe a cikin babin wanda anan zamu dakata insha Allah ta'ala shine wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an ka kuwa daga sahabi abi sa'id al-khudri yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله تعالى أبنتن الله سكارة تبتع قريش يا كسنتي أشد حياء من الأضراء في خدرها يا فسنا ننجن كنيا سمد بدروار تكت كندر بوكتا فإذا رأى شيئا يكرهه إذا النبي يقى أبن دباياسو عرفناه في وجهه منا إيقان هكا أفسكسا صلى الله عليه وسلم abinda hadisi yake karantar da mu shine annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi kunyar sa ta kai kunya har ana kamanta kunyar sa bar ma tafi ga budurwa wacce take cikin darbuka abinda ake lafazin al-azra yana nufin budurwar da take bata kai ga aure ba ai mata aure ba to kamar yadda su larabawa suke dauka cewa ko kuma haka yake a wajen su shine dukkanin budurwar da bai mata aure ba a lokacin to ita ce wacce tafi kowa kunya a cikin mutane tafi kowa kunya ba ma ta fitowa galibi sai da dare ma ta fito kuma fuskar ta alli ba ta so kowa ya ganta haka ƴan matan suke a wannan lokacin duk mutum da bai mata aure ba to tafi kowa kunya ta kai shekarun balaga sannan kuma ta kai ga aure ba to zaka same ta mai cikakkiyar kunya mai cikakkiyar kamewa duk inda ta ga mutane ba ta iya wucewa ta wajen ba ina fata an fahimta yawa fi khidriha kuma a cikin darbukanta abinda ake cewa al-khidru shine irin dan dakin da ake a dora shi a bayan raqumi ko a bayan wani abin hawa sa ko abin da ya kama da dan dakin da za a yi shi ake sama ta a ciki ala hadd qawl ash-sha'ir wa yawma dakhaltu al-khidra khidra 'unizatin fa qalat laka al-waylatu innaka murjil taqul wa ma mal al-ghabitu bina ma'an aqartu ba'iri yamra al-qaisi fanzili faqultu laha siri wa arkhi zimamahu wa la tab'idini zuwa da karshe kamar yadda Imran al-Qais yake fada wa yawma dakhaltu al-khidra khidra wa nazatin shine wannan dan dakin da ake yin sa a bayan raqumi shine ake ce masa khidr to ma'ana irin budurwar da take a cikin wannan dakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kunyarsa ta fita ta wannan ana kamanta a ƴan mata ne na wancan lokacin amma ban sani ba ƴan matan ne su ma ko za su shiga wannan kamantawa da akai yace fa idza ra'a shay'an idan annabi ya ga wani abu ya karahu da baya so yake kin sa arafnahu fi wajhi makan gane haka a fuskar sa sallallahu alaihi wasallam ma'ana idan akai abu wanda ya bata wa annabi ko da bai fito maka magana ba saboda jin nauyi to zaka gane a fuskar sa ransa zai baci ina fatan fahimta haka ake bukata idan akai maka abin da yake ba daidai bane to ko da ba za ka yi magana ba ya kamata ka dan nuna a fuskarka aiwa mutum abin da ba daidai ba kuma ya ji babu komai wanda rashin kishi ne gaba daya amma Allah kallan idan ka nuna ranka ya baci ko da fuskar ne babu laifi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare saboda kawaicinsa da kunyarsa ya kasance sahabbai sukan shigo gidansa su zauna suna tahira sai sun jira an gama abincin sannan a kawo abincin a ci bayan an gama cin abincin sannan kuma a zauna a tahira wani lokacin annabi yana so ya shigo dan iyalinsa su gana amma ga sabai a zaune sai ya kasa abin yana damun sa yana cin sa amma ba zai iya magana ba sallallahu alaihi wasallam haka zai musu shigo an yi ba ɗaya ba biyu ba uku ba har wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wurin matarsa ɗaya daga cikin matansa ina ji Zainab binti Jahsh ko Safiya ɗaya daga cikinsu annabi ya ɗa walima aka zo aka yi walima aka ci aka koshi bayan an gama ci wasu daga cikin sahabbai kawai sai suka zauna a cikin gida suka yi ta labari aka yi ta labari ana ta dariya annabi yana gefe yana so ya shigo wajen amarya amma ina sai da abin ya susawa annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi rai amma bai yi musu magana ba saboda kawaici da wujin kunya sai da Allah madaukakin sarki da kansa ya karba abin yace shi bane shiga wa annabi tunda annabi zai iya magana ba sai ne so kadda aya ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa ay yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirin ilahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'anisina li hadith sai Allah yace inna dhalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi min alhaq Allah ya shiga wa annabi fada yace ku sabai daga yanzu kada wanda ya ƙara shiga gidan annabi jiran abinci ku bari sai an gama kuma sai an kirawo ku sannan kuma idan aka kirawo ku kana ci gaba shi kama gaban ka wala musta'anisina li hadith kada ka ƙara zama hira a gidan annabi sai Allah ya ce inna zalika kana yu'bin nabiyya wannan abin da kuke bayyana cutar da annabi fa yastahi minkum shi kunya ku yake ji amma wallahu la yastahi min alhaq Allah ba ya jin kunya wajen faɗa gaskiya saboda kada ku ƙara zama Allah ya musu faɗa ya ce kada su ƙara zama shikenan aka samu annabi lafiya amma shi kun ga abin yana cutar da shi yana damun sa amma saboda kawaici da kunya da yakana ba zai iya musu magana ba sallallahu alaihi wasallam to shi sai malamai suka ce kunya dabi'a ce mai kyau kunya dabi'a ce ta yabo to amma abin da ya shafi neman ilimi ko karatu babu kunya duk abin da kasancewa ilimi ne kana buƙatar sa baka san shi ba to babu kunya a lokacin fa dole ne ka je ka tsuguna a wajen malamin da ya sani ya koya maka duk nauyin maganar duk girmanta dole ne ka zo ka koya in ba haka ba ka je ka bauta Allah madaukakin sarki akan jahilci kuma Allah zai kama ka shi sa uwar mu'minaina Aisha yarda Allah ya ƙara tabbata a gareta take yaban matayen Madina take cewa ni'man nisa'a nisa'al ansar tace madalla da mataye irin matayen Madina lam yamna'uhunna alhaya ayyatafaqqahna fid-din kunya ba ta hana su samsam sifata akan addinin su duk inda suka ga akwai wani abin da ba sani ba a cikin addinin su zuwa suke su samu annabi su da shi abin mai nauyi ne wata rana Ummu Sulaim baba Anas dan Malik tazo ta samu zan Allah tsira da amince su ta bata a gare shi tace ya rasulullah inna Allah la yastahi min alhaq Allah fa baya zan kunya wajen fadin gaskiya wannan abin da zan fada akwai nauyi amma ana kuma abin da take cewa kenan tace shin idan mace ta mafarki ita ma za ta wanka sai annabi ya ce imana idan ta gama ni ba na Aisha tana zuwa tana tarfe ki tana ta cewa keke irin kin ba da mata da sauransu kaza da kaza har take ce da manzon Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya rasulullah yanzu da mata ma suna fitar da mani sai annabi ya ce kwarai da gaske to in ba haka ba sai ake samun kamanceceniya tsakanin da uwarsa sai annabi ya ga mata cewa idan aka haɗu tsakanin namiji da mace ya kasance a mani namiji yafi mani mace yawa to sai dan yake kama da dangin babansa idan mani mace yafi mani namiji yawa sai dan yake kama da dangin babansa ba mun san makaratu ba ta wajen Ummu Sulaim ta dalilin wannan aka samu karatu saboda ga duk abin da yake addini ne wannan ba sunan shi kunya ba wannan sunan shi ragwanci saboda ka in abu ya shafi addininka dole ne ka je ka tsaka yi tambaya ka samu abin da ya samu ka samu abin da baka sani ba da amma idan ka yi tambaya saboda kunya to wannan kuma Allah madaukakin sarki zai tume ka akan abin da baka sani baka je ka bauta Allah madaukakin sarki akan sa Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada gaba daya kuskuren da muka yi kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am da mijinta na'am abin annas take nagi na'am tana ji sun ta amma da babu na'am yana tambaya ne akan cewa an yi bayani game da wanda suke son junansu ba saboda Allah bai ce zai shiga tsakanin miji da mata mace ce take tare da mijinta to amma tana son mijinta ne saboda abin da yake da shi dama ai soyayya kala uku ce akwai wanda yake son wani saboda abin duniya wanda da zarar wannan abin duniya ya gushe to wannan soyayya ta gushe akwai wanda yake son wani saboda wani sabo da ya hada su wani abin da yake ba daidai ba ya hada su to waɗannan su ne su zama makiyan juna kuma su tsede ne a ranar tashin kiyama a gaban Allah madaukakin sarki. Na uku kuma su ne da suke son juna saboda Allah madaukakin sarki, su kuma irin waɗannan su ne Allah madaukakin sarki zai sa su a cikin inuwar al'arshi inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa. Saboda haka irin waɗannan za su shiga cikin waɗanda soyayya su tana da alaƙa ne da abin da wane yake da shi, idan abin ya wuce shi kenan ai akan samu irin wannan wane da ubangidansa yana da dukiya yana bin ubangidansa, yayin da ubangidansa ya rasa dukiyar nan shikenan kuma an bata wane da kazaɗinsa. Haka galibi yadda dai muke ɗora, yadda dai kuka san muke ɗora soyayya ma a yanzu galibi soyayya muka ɗora ta ne akan abin da kake da shi. Idan kana da abu to za ka ga mutane sun toru daga ko'ina, wannan ce kanin babanka ne, wannan ce kazaɗin babanka, kowa ƙirƙiro wata alaƙa ya jingina da kansa da kai saboda kana da wani abin duniya. Amma da zarar babu abin sai kowa ya fashe shikenan, sai ka nemi kowa ka rasa ka annahum jaradun muntashir, kowa ya kama gabansa. Allah ba ku sarki samu dace. Wannan yana cewa dan Allah a sanya mu a cikin addu'o'i bisa jarabawa da zamu fara rubuta, muna fatan Allah ya bamu nasara. To mu ma daga nan muna muku addu'a da sunayen Allah madaukakin sarki da kuma sufofin sa mafiya kyau. Allah madaukakin sarki ya taimake ku ya baku nasara kuma sanya albarka a cikin abinda za ku rubuta. Subhanallah.